أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول ورياض الله سبحانه وتعالى دي ساكي عدامو أولا مريسي نا تلاتة شدة جوات رمضان شكرا تا na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 23 ga watan 6 a shekara ta 2015 da lissafin da ake kira miladiya. A jiya inda muka tsaya a tafsirin wannan aya ta fadin Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat, mun gama kusan ƙarshen ta, naka ba zan bata lokaci ba, za mu bi abinda malam Sa'idi ya ambata mana a ƙarshen, sai kuma mu je ga aya ta gaba insha Allah. Za mu tashi da ke cewa kullum min indi rabbina, ko da ce wa yaquluna kullum minal muhkami wal mutashabihi min indi rabbina. Wa yaquluna nan ma'ana su ar-rasikhuna fil ilmi, sune masu faɗin wannan. Mun dai tattauna akan maganar waƙafi, ina ake tsayawa, ina ne ake ci gaba, duk wannan mun gama da shi jiya insha Allah. Kuma wanda da yake son ƙarin bayani ko ma cikin littafai ka, ya koma tafsirin Qurtubi, ya tsawaita shi ma malam Shinkiti a Adwalul Bayan, shi ma ya tsawaita wannan maganganun. Maganar kuma kamar yadda na ambata dai magana ce mai tsawo, mutadawala bainal ulama, malamai suna nan suna ta tattauna akan ta, haka ba wani abu ne irina zai zo da wani sabo a cikinsa ba. Na ka dai a koma littafin manyan malamai da a samu ilimi a ciki insha Allah. Za mu tashi inda ke cewa wai quluna kullum minal muhkami wal mutashabihi min indi rabbina, dukkaninsu da shi muhkam din da kuma mutashabihi, dukkaninsu min indi rabbina, daga wurin ubangijinmu suke. Wannan shine kaulin su ar-rasikhuna fil ilm. وما كان من عنده فليس فيه تعارض، دكو ابن ديكي يزو دقى الله تبداك سمو تبكاد والورباء. ko a ce wani abu ya yi karen tsaye ga ɗaya wala tanaqudun ko kuma ɗayan yana warware ɗin bal huwa muttafiqun su da muhkam ɗin da mutashabih a haɗe suke yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashen suna gaskata sashi wa yashhadu ba'dahu li ba'din sashen kuma naiwa sashe shaida to ga darusan da zamu shiga yace wa fihi tanbihun ala al-asl al-kabir wannan aya a cikin ta akwai tambihi da fadakarwa akan asalin nan mai girma wanda asali kenan nan ce asali galibi malamai a bangaren littafin aqida suna fadi a littafin usulin fiqh suna fadi ma'ana wani abu ne wanda yake yana da girma kamar kace wata ka'ida babba da duk abin da za a tattaunawa ana dawo kanta ko wani ginshiki da aka gina wani ilimi akai duk ana ce masa asali yace wannan asali babba yace wa huwa annahum cewa su idza alimu in har suka san anna jami'ahu cewa dukkanin sa da al-muhkam da kuma al-mutashabih min indillahi duka daga Allah yake to a cikin karatu kuma wa ashkala alaihim mujmalul mutashabih sai wani dunkulallen mutashabihin ya rikice musu ma'ana suna karatu sai suka ga wani abu wanda ya rikice suka kasa gane shi alimu yaqinan suna sani bisa yaqini babu tantama babu kokonto annahu mardudun ila al-muhkam cewa wannan mutashabihin da suka ci karo da shi wajen karatun su a qur'ani to ana mai da shi ne zuwa ga muhkam din ma'ana me ma'ana ana mai da shi ana fassara shi yawa fassarar da zaka bashi shine sai ka bashi fassarar abinda aka sani shine muhkam wanda babu rikici sai ka dauko abinda babu rikici din sai ka bashi shine fassarar sa mun gane wani abu a cikin misalan da muka bayar ai insha Allah kun fahimci wanne ne mutashabih in kuma an zo kansa ya za a yi me fassara shi da wancan muhkam din da aka sani bisa dalilai masu yawa masu karfi da aka saba da su a fada dauko wancan din a ce wannan sai dai a bashi fassarar kaza da muka saba shine a cikin abin da sauran maganganun Allah madauki a cikin alqur'ani sai mu kyale wannan kar a kutsa da hankali wajen neman fassarar sa ba daga alqur'anin ba to shine abin da yake ne to sai ce wa an annahu mardudun ila almuhkam wa in lam yafhamu wajha zalika koda dai ba su fahimci fuskar haka din ba su a hankalce in ka bar su za su ce kai wannan ayar kamar ta saba wancan wancan ayar kamar ta saba wancan to amma a qur'ani babu fa tufka da walwala wannan shine kuma ma'anar kaunihi mutashabihan altashabuhu na iri cewar babu sabani a tsakanin ayoyin alqur'ani kowanne bangare nasa yana gaskata kowanne bangare shi ake nufi da alqur'ani Allah ya saukar da shi mutashabihan wani irin tashabuhi tashabuhu am tashabihi gaman me wanda muka yi magana akai yawa to sai yake cewa wa illam yafhamu wa kadhalika yace walamma raghaba ta'ala fi at-taslim yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kwadaitar da mu'minai wajen taslimi miƙa wuya wal imani da kuma yin imani bi ahkamihi da hukunce hukuncensa wa zajara kuma ya tsawatar an ittiba'i al-mutashabihi daga bin abin da yake mai kama da juna ko mai rikitarwa qala bayan ya faɗi wannan sai ya ce wa ma yadhakkaru ai babu masu gargaduwa ai yatta'ibu bi mawa'izillah babu masu wa'azantuwa da wa'azin Allah wa yaqbalu nushahu kuma su karbi nasihasa wa ta'limuhu da ilmantarwasa to babu masu yin wannan illa ulul albabi sai ma'abuta hankula ai ahlul uquli ma'abuta hankula arrazina ma'ana athabita tabbatattun hankula hankali tabbatacce wanda ba kowanne abu ne yake girgiza shi ba shi yasa mallan shi ma'anan wurin ya kawo wannan kalmar dan ya nuna cewa hankali mun san idan mutum na da hankali ba safai kowanne mai ra'ayi zai zo da ra'ayinsa ya girgiza shi ba haka ne za a faɗa maka in dai kana da hankalinka ka yarda da hujja da kake kanta to za ka ga babu abin da zai girgiza maka fahimtarka muddin akan gaskiya take amma idan kana da kokonto to dan ya shubuha karama za a kawo cikin sai ga ka rude kana ta kokonto ka rasa yadda zaka kana neman wa zai warkar da kai daga wannan to masu hankali hankalin kuma tabbatacce sune waɗanda kawai suke daukar wa'azi daga waɗannan maganganu yaya zamu dau wa'azi daga waɗannan maganganu in mun karanta alqur'ani inda muka gane mai aiki da shi inda mu gane ba mun tambayi malamai ar-rasikhuna fil ilmi su kuma ar-rasikhuna fil ilmi an hana su dama kuma tunda tarbiyyarsu ta ilimi ce dama ba za su kutsa da hankali ba mun gane me za su yi za su mai da wannan fassarar da ba su gane ba sai su bashi fassarar wanda suka gane sai su ce duka dai daga Allah yake mu mun gamsu tunda Allah mafiki ya yabe su dama a cikin alqur'ani akan cewa su ne alladina yu'minuna bil ghaibi kar mu manta wannan kullum ina nana ta mana wannan waɗanda Allah ya fara yabo a cikin alqur'ani a suratul baqara sune alladina yu'minuna bil ghaibi ko yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun me yasa ake yaban waɗannan saboda kullum alqur'ani tunda daga Allah yake sanin haƙiƙanin komai da komai a cikin sa ba bangaren tafsiri ba nawaye Allah ne kawai ya sani to duk inda muka gane mai aiki da shi inda bamu gane ba ya zama yana cikin gaibin da dama ba mai iban mun yi imani da shi ne ko da bamu san haƙiƙanin sa ba kamar abin da shafi tashin alƙiyama da zatin Allah subhanahu wa ta'ala kamar da dai mun gama wannan zance jiya haka duk mai hankali tabbatacce zaka ga cewa yana sallamawa Allah baya karan tsaye Allah ya ce kaza ya ce a'a mun wannan kalmar bata dace ba ya kamata a sake wata kalma anan wanda dai mun magana akai sai ce lubbul alam shine khullas nan ce lubbu shine tsantsar abu tsagwaran sa banda bawon sa akwai abubuwa daga cikin ƴaƴan itace da dama wanda suna da bawo suna da kuma abin da ake fi amfani da shi a ciki aiko to cikin shi ake ce malubbi bawon kuma shi ake ce muqishir jami'in sa shine qushur mun gane to wannan amma nan ana zancen masu hankula amma asalin hankalin dama me yasa shi kansa wancan tsantsan abu aka bashi wannan suna na lubbi shine saboda shine zababban shine ma'anar lubbi don haka a cikin mutane zababbu waɗanda suke sune khullas suwaye masu hankali to su kadai sune masu wa'azantuwa da wannan magana ta Allah subhanahu wa ta'ala wa khulasatu bani adam tsantsar wato zababbun banu adam wanda aka yi sai da aka yi tankade aka rereya aka same su kasan mutanen duniya ai ba duka ne masu hankali ba ko a cikin koda wanda aka dora wa shari'a akwai waɗanda kuma hankalin wasu ya fi na wasu to nan ana zancen waɗanda Allah ya horewa wato hankali zababban hankali tantagaryar hankali kuma madarar hankali wanda babu gaure a cikinsa shine abin da ake nufi khulasatu bani adam kuma su ne zababbun bani adam yasilu tadhkiru ila uqulihi wannan fadakarwa da gargadi yana shiga zuwa hankulansu fayatadhakkaruna ma yanfa'uhu sai su tuno su fadaku da abin da zai amfane su fayaf'aluna sai su aikata shi shine kamar a wannan ayar me zai amfane su karanta al-muhkam da aiki da shi haka ne ko kuma da me da al-mutashabih zuwa al-muhkam wa ma yadurruhum kuma suna kokarin su wa'azantu su fadaku da abin da zai cutar da su su san shi in sun san me zai cutar da su me za su yi fayatrukuna ko sai su bar shi kaga ko mai hankali da'iman da masu fasa kenan shi mai hankali shine wanda idan yaji gobara ta tashi a wani gida kuma dalilin gobarar aka bashi labari wutan toyi ce aka zo aka yi ta a jikin gida kuma gidan kara to washe gari shi idan ya tashi inda mai hankali ne in ya tashi yin toyinsa sai matsa daga jikin katangarsa aiko sai matsa nesa ya yi hankali ko bai hankali ba zai ce a'a zan ci gaba da abuna ai in sai Allah ya kaddara abu to ran da abin zai faru a kansa sannan ya ce ya dau wa'azi to wannan ba cikin masu hankali haka nan a ce annoba na aukuwa a wani wuri sakamakon ta kaza da kaza a bada umarni a rika wanke hannu a rika kaza a rika kaza sai wani ya ce a shi ba zai ba sai ran da ya ga abun to ran da ya ga abun kuma ba zai fahimce shi ba sai yana kwanciya a asibiti ya yi hankali kuma shi da hankali bai hankali ba to shine ma'anar wannan duk abin da zai cuce ka sai ka san shi me ya alaka ka da abin da cuce ka zai cuce ka ka gudu duk abin da zai amfane ka kuma sai ka aikata shi kai amfani da shi to wannan shine ka zama mutum mai hankali Allah kara mana hankali sai ce wa amma man adafu amma wanda ba su ba duk wanda ba masu hankali ba fahumul qushuru sune bawo in ka ji an ce bawon abu dama ai ba da amfani ko shi za a bare sai ai watsi da shi duk bawo ba shi da amfani haka ne yawwa sai ya kamata ku min gyara ba duka ba ya akwai wani bawon da za a yi amfani da shi amma ba duk inda za a yi amfani da lubbi to bawon ba shi da amfani amma bawon akwai abin da za a yi da shi a wani wuri daban shi ne ma yawwa ana amfani da bawon wani abin da ake ci sai amfani da shi ya zama ana shi kila maganin wani abu ne ko abin da ake rufi da shi ne ko kuma abin da ma dabbobi suke ci ne sabanin wani abu kuma bawon ne yana da amfani kuma mutane ba sa son sa kamar dusa dusa ta gero da dusa ta dawa a wani wurin sun fi lubbin geron da dawar amfani to amma sai mu je mu sulfe sai mu ba wa dabbobi dusa mu kuma sai mu ci lubbin wanda kamata yi a ce mun ci datsa datsa ta fi amfani a jikin mutum in ji likitoci ba in ji ni ba to sai ce fahimul kushuru waɗannan su ne bawo allazi la hasila lahu wanda ba shi da wani wato samara hasilin ana nufin ɗan itace shi yasa ake cewa hasilin zira'i abin amfanin gona farm produce ko ma abin da ake nufi wani amfani wala natija ko kuma wani sakamako tahtahu a ƙasarsa la yanfa'uhum zajr duk wani gargadi da tsoratarwa da wa'azi ba ya musu amfani to ƴan uwa musulmi mu ɗauko don Allah mu yi amfani da wannan kalmomi a kanmu waye a cikinmu wa'azin nan da muke ji ba iya wannan ba ina nufin abin da muke ji a Qur'ani Allah ya ce ya ku masu imani ku yi kaza ya ku masu imani kada ku yi kaza abu kaza akwai cuta a gare ku a cikinsa kuma sai kaga a kullun yau da kullun muna amfani da waɗannan abubuwan da Allah ya ce kar mu wannan alama ce ta cewa muna da rauni a hankalinmu duk mutumin da wa'azi bai ishe shi ba sai an je ran tashin kiyama an ce ga wutar jahannama ya ganta sai ce ya Allah a dawo da ni duniya to nan ba shi da hankali kuma Allah mun kiyama mu labarin su wai za a yi wannan kafirai da basu bautawa Allah ba su ka bautawa wani Allah to duk mutumin da ya ji wa'azin Allah a duniya amma yayi watsi da shi bai amfani da shi ba to sakamakon sa kenan Allah tsare mu daga aukawa wannan sakamako la yanfa'uhum az-zajru wat-tadhkiru da tsoratarwa da gargadi ba zai amfane su ba yukhuluhum min al-uqul saboda wufinta su daga hankula ma'ana ba su da hankali jikin ba hankali a ciki ai yukhuluhu ajsamihim min al-uqul hankali a jiki ne gashi nan yana yawo amma babu hankali tare da shi annafi'a ma'ana hankula masu amfani me yasa ce hankula masu amfani akwai hankalin da ba shi da amfani ma'ana mutum dai an ɗora masa shari'a amma tunda baya fahimtar abubuwa bai masa amfani ba za a yi wa'azi bai ji ba a yi masa gargadi bai gargadu ba sai ran tashin alƙiyama sai ya ce zai wani abu to Allah tsare mu wannan shine dai daga cikin abubuwan da malamin ya kawo mana ba laifi kafin mu je aya ta gaba mu je wasu daga cikin fa'idoji daga wannan aya da muka karanta daga cikin fa'idon da za su yi mana amfani anna alqur'ana kalamullah cewa alqur'ani maganar Allah ce ko tunda ya ce huwa alladhi anzala alayka ko shine wanda ya saukar maka wanda ya saukar maka waɗannan wannan littafi littafin nan daga waye daga Allah lafazin anzalan kuma har yanzu yana nuna mana Allah yana sama kun yadda da wannan domin cewa huwa alladhi anzala alayka alkitaba shine wanda ya saukar maka littafi da a ƙasa Allah yake miƙawa zai yi ba saukarwa ba amma tun da yace shi ya saukar maka to Allah a sama yake sauko da littafi zuwa ƙasa wannan lafazin anzalan ya nuna mana Allah subhanahu wataala a sama yake da zatin sa amma yana ko ina da ilimin sa da jin sa da ganin sa nau abu na biyu daga cikin darussa suna da yawa darussa kawai kadan da zamu ambata Allahu a'lamu bima yunzil Allah shine mafi sanin abin da zai saukar tunda ya kasa zancen sa zuwa kashi biyu akwai mufkam da kowa ya karanta zai gane akwai mutashabih da ba kowa ke ganewa ba bal akwai wanda ma ba wanda yake ganewa kwata kwata sai Allah subhanahu wataala akwai wanda kuma wasu suna ganewa kamar malamai masu tabbataccen ilimi mun fahimci wannan wannan ya nuna ashe Allah subhanahu wataala shi yake zuba zancen sa yadda ya ga dama to tunda ko haka ne ya kamata a girmama maka zancen sa duk abin da ya fada kar a canza masa mun gane wannan shi ma abu na uku annal maqsuda ainihin abin da ake so mutum ya dauka ya amfani da shi a cikin alqur'ani shine muhkamat su mustabihat ko mutashabihat an zo da su ne dan su nuna mana girman Allah subhanahu wataala kuma domin mu wa'azantu mu dauke su mu fassara su da muhkamat amma an ba haka ba su al-muhkamat din su kadai sun isa a samu shiriya ban sai kun gane wannan ko ba gane idan da Allah madauki bai kawo mutashabihat ba a qur'ani iya muhkam ayoyi muhkamat kawai ya kawo nan fa muna zancen wannan irin muhkamat din wannan irin ihkami al-ihkamul khas tunda shi muke magana akai idan kuma muka ce al-ihkamul am to sawa'un da al-muhkamat da mutashabihatin al-khas dukkanin su muhkamat ne kuma mutashabihat bisa abinda muka bayani inda ba ku manta amma zancen da ake shine Allah subhanahu wataala tunda dai ya sanya za a iya karanta ayoyin nan a shiriyu to iya wannan muhkamat din sune maqsuda mun gane duk abinda ba muhkam ba to dama ba a kallafa maka shi ba abinda aka kallafa maka shine aiki da muhkamat aiki da mutashabihat kuwa aiki ba zai yi ba sai ka komar da su zuwa ga muhkamat ashe kenan muhkamat din nan a cikin su shi ya yi kun gane wannan zan na biyun karshe zan tsaya haka annattiba almutashabihat zaygun bibiyar da bin waɗannan mutashabihat din waɗanda suke masu rikitarwa ayoyin da ba a gane ma'anonin su kuru-kuru duk wanda ya bi su ya bar mai ma'ana kuru-kuru wanda aka gane ta to wannan sunansa mai karkatacce domin ya aikata aikin karkata ko saboda haka Allah madauki kira wannan abu fa ammal ladina fi qulubihim zayg fa yattabi'una ma tashabaha minhu ibtigaa alfitnati wa ibtigaa ta'wil a daga cikin kuma darussan har yanzu wannan abubuwa guda biyu wanda su ne masu karkata a zuciya suke nema da me da fitina fitinar addini da kuma abin da shafi neman tawili a wannan akwai gargadi karkashin wannan cewa mutum ya guji sauraron duk wanda yake mai bid'a ne mun gano wannan daga cikin ko mun gano ba duk mutumin da yake karantarwarsa bid'a yake karantarwa ba a kan sunna yake ilmantarwa ba to ka guji sauraron karatunsa domin zai jefa maka wani abin da zai fitine ka a addinin ka domin shi aikinsa da'iman bin waɗannan abubuwa ne idan kai mai sauraron wa'azi ne mai amfani da wa'azinka to ba kai ba sauraron wanda ke bin mutashabihat ya bar muhkamat dan ya dora mutane akan ka'idojinsa na bid'a da ya kirkiro ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ko kana son ka karkata to ka bi ma'abuta karkata an gane wannan mutum Allah ne ya mana kurkuru wannan ba rikici a ciki sunan su karkatattu waɗanda suke bin irin waɗannan abubuwa don haka wanda duk ya bi su kuma yake sauraron wa'azin su to zai shiga wannan shi yasa zaka samu daga salaf suna ilmantar da mutum ya kiyaye duk mutumin da yake ilmantar da bid'a ko yake kan an san manhajin sa na bid'a ne to ba sa sauraron sa Ayuba Siftiyani wata ranar ya zo wurin sa yana cewa na zo mu tattauna ne da kai akan wani abu kuma ya san shi irin masu harkar falsafan nan ne sai ce mu tattauna akan me sai ce aka tsaya dai Allah kalma ɗaya sai ka zan gaya maka ya dauki auduga ya toshe kunnan sai ce wallahi walau kalma ko kalma ɗaya ba zan ji da gunka tunda an san ka kai harkar ku bid'a ka je ka samu shubuha in je in rikice addini na ni addini na nabiyayya ne abinda yake qur'ani in bi abinda yake hadisi in bi bana neman shari'a a gun wanda yake karkatacce haka ya gaya masa shi ne sallame shi don haka duk mutumin da ba ɗalibin ilimi ba ya kiyaye sauraron karatun mai bid'a ɗalibin ilimi zai iya bi zai iya tantance menene shubuha menene gaskiya menene zai iya bi wata rana ko ya mai da martani a kai amma duk wanda ba harkarsa ba ce wannan to ba kai ba sauraron wanda yake asalinsa akan bid'a yake tafiya mun fahimci wannan abu tare da cewa a da za a ga malamai hatta malaman ɗaliban ilimin manya ko kace manyan malamai kamar da ka wannan misali suna gudun sauraron yan bid'a don haka abin da yafi ka kauce musu amma idan da an dora maka nauyin me da martani ne akai to ka saurara ka ji abin da suka faɗa ka ga hujjojin da suka kawo ka ga hanyoyin da zaka bi kai maganin su in ku baka da makamin da zaka yi maganin bid'ar mai bid'a to a hirdinka da zama da bashi kunnanka da bashi hankalinka da bashi addininka yaje rikita maka shi mun fahimci wannan zance wannan dai yana cikin abin da zamu dauka na darussa daga wannan na ƙarshe mu tsaya a kansa saboda lokaci annat taslima lillahi min alamatir rusukh fil ilm miƙawa Allah da sallama wa Allah ka haƙura cewa kai hankalinka bai kai ba ka bar wa Allah shine yafi sani kullum min indillahi min indi rabbina dinnan wannan abun alama ce ta rusukhi a ilimi kun yi da wannan nan shi ma zahiri yake a Qur'ani in kun gane wannan ayar me ma'anar rusukhi a ilimi duk wanda ka ganshi zai ce maka Allahu a'lam to alama ce ta cewa malami ne amma duk wanda zai kutsa ya ce maka ya san komai to yana da matsala domin me kun ga waɗannan da suke cewa kullum min indi rabbina su waye su sune ar-rasikhuna fil ilmi bayan ma cewa masu ilimi ne sai da aka siffanta su cewa a cikin ilimin sune masu kama ƙasa a ilimi matabbata a cikin harkar ilimi ashe kenan shi yasa malamai suka ce duk wanda kaga Allah zai faɗi abu sai ya zo yana ce muku kai ku daina bin wannan ayoyin ai ba zamanin su muke ciki ba muna 21st century ina mu ina zancen waɗannan abubuwan da aka saukar da su can a 7th century kamar da suke cewa don haka suna ganin a zamanin mu yanzu ba mu buƙatar ayoyin Qur'ani an ci gaba don haka sai su ce ai ayoyin nan wai an saukar da su ne a wani context na rayuwar zamaninsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen zamaninsa amma mu zamaninmu dole ne malamanmu su ina faɗin wannan abin ne da irin wannan yaren na yan boko dan su suke faɗin wannan wai malamanmu dole ne su saki moldin din musuluncin ya dace da zamaninmu a'a musulunci ba haka yake musuluncin Allah shine musulunci tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau in ana zancen me za a bauta wa Allah da shi a shiga aljanna to alherinmu shine mu koma baya mu koma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gani mu koma zamanin sahabbai da sauran as-salafus salih in kana so ka tsira da addininka in kuwa harkar duniya ce harkar kasuwanci harkar kere-kere mu ci gaba mu yi noma mai kyau mu iya kera motoci kera jirgin sama da harkar computer internet da me to wannan mu binciki yan zamanin yanzu in kana da damar da zaka iya hango nan gaba ma me za a yi mun san dai ba mai wannan damar to kai abin da zaka iya fito da shi ma wanda wani bai taba fito da shi ba a harkar duniya amma harkar addinin mu a bar mana shi sallolin mu guda biyar kada wani ya ce a ƙara ta shida rakawoyin magariba uku kada wani ya ce mu ƙara ta hudu saboda tsabar san a samu lada haka nan duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar mu ne zikiri da karatun alqur'ani da yadda za a yi sallah da yadda za a yi azumi yadda za mu yi mu'amala da junanmu mu bar shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar mana wannan shine musuluncin da Allah zai karbe ko zai karba kuma ya bamu lada a kai mun gane wannan wannan abin akwai magana da ya taba gaya mana ba sau dai ba duk masu bin darussan mu dai na aqaidi sun san wata magana da na shafa kanta ko in ce malamai suke faɗi na kan nanata dan su suka faɗa bani ba cewa in ka dube asalin likicin da muke kansa a duniya baki ɗaya yanzu ba yanzu ba ma tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayan sahabbai likicin da aka yi ta yi na ƙungiyoyi wannan su bi wannan hanya wannan su bi wancan hanya asalinsa in ka duba kowanne ƙungiya ko kowace firka tana da sababin da ya jawo ta fito amma gaba ɗaya za ka iya mai da shi zuwa ga wani sababi faɗa ne yaƙi ne rikici ne ko kawace ja'in jace tsakanin wahayi da hankalin ɗan adam ko ka duba duk wata tafiya da ta karkace ta bar Qur'ani ta bar sunna wani shugaba ya kafa ta ko wani mutum ake bauta masa a ƙarƙashinta to an bar Qur'ani ne an bar hadisai an bi hankali da yake auna wani abu yace ya kamata a yi kaza haka ne ko ba haka kar in cire muku ko guda ɗaya wannan ya barka ba zancen ba da misali duk wanda ka sani akan haka take akwai wani abu wata tafiya da ake yi wanda ba a gamsu da Qur'ani ba ake ganin Qur'ani bai isa ba Qur'ani suke ga bai isa ya shigar da mu aljanna ba ta hanyar bin sa da aiki hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zikirorin da ya kawo, da ilmantar da ya kawo, da irin sallarsa, da azuminsa, da zakkarsa, da yadda yake gudanar da rayuwarsa, su suna ga bai wadatar ba. Akwai wani mutumin shi ma yana da girma, ko a ce ya kai annabi ko ya fi annabi a gurinsu, shi ma ya kamata ya zama shi za a bi. Wannan kokowa ce da me? Da wahayi da kuma hankali. Ko kuma a girmama wani abu. Saboda gaba da musulunci a fito da wani abu daban da za a ilmantar da shi, za a ilmantar da mutane shi domin a raba su da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta asali domin gaba da ita, amma aka lababe da wani abu daban. Wannan da in ka karanta ka gani tun daga lokacin da falsafa ta shigo, philosophy na Greece da ya shigo wa mutane, aka fasara littafansa, aka shiga waɗannan abubuwa, duka za ka fahimci cewa wannan rikici asalinsa wahayi ne a gefe guda, sannan kuma da hankulan mutane. Har yau mutanen da zaka samu masu cewa yan da ake cewa rationalist su kuma waɗannan kun san gyauro ne na mu'tazilawa, ai ko kun san mu'tazilawa gaskiya kun san su, mun sha magana akan su. To mu'tazilawa suna gabatar da hankali akan nassi, ba su ne suke faɗa waɗannan ka'idojin ba, sun duba sun ga kaza shi ya kamata a bi, can kuma Allah ya ce kaza, su sun duba a tsari irin na falsafa da suka duba hankali ya ce dan adam yayi kaza yayi kaza ita ce mafita abunsa, sai kuma Allah ya ce a dan adam Allah ne halice ka, an halice ka din ka bauta masa, ga ka'idojin da zaka bi a rayuwa, sai su ce a nan wurin tunda duk da dai Allah ya faɗa, musulmin da suke da la ilaha illallah suna ganin girman Allah din, ba za su iya cewa wannan maganar ba daidai ba, sai su ce a to a dan dai canza mata ma'ana ta zama daidai da wannan hankali. Haka ake gaba haka ake. Wannan don haka in ka fahimci wannan rikicin za ka huta, ka tsaya ka makale wa Qur'ani da hadisi, ko za a ce maka literalist kamar da 'yan zamani suke cewa, ko za a ce 'yan bin nassi ko a ce ma zahiriya. In ana zancen aƙida kar kai wasa, bi wannan zahiriya ita ce zaman lafiya. In a fiqhu ne to dama wannan ba a yi, tunda hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala akwai ma'alula, shi ne ma'qulatul ma'ana, akwai wanda suke ba ma'lula, to duk wanda yake ma'qulul ma'ana ne to za a iya kiyasi a kansa, wannan kuma babinsa daban. Kar abu mazhabar masu kin kiyasi ba ita nake kira dama, amma a zancen aqida, a babin aqida to ka tsaya akan zahirin nassi, shi ne zaman ka lafiya. Kada Allah ya ce abu kaza ka ce Allah ƙarya yake, ko da ba za ka iya faɗa wannan da bakinka ba, ka zo ka ce a wannan ai a zamanin yanzu wannan ba za ta karɓi ba, ko kuma malamai masu hankali thinkers sun ce ba haka za a ce ba, to ka bi Allah ka rubu da thinkers. In ba haka ba ran da za a sa mutum a gabar ko a wutar jahannama babu wanda zai iya tsirar da shi. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga aukawa cikin wannan, wanda dai tambayi ne da faɗakarwa, Allah kuma ya ƙara tsare. To mu je aya ta gaba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa bayan ya gama mana zancen abinda waɗancan mutane suka faɗi, misali sai ya ci gaba a ƙaulin wasu malamai suna cewa wannan magana ta aya ta gaba, rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ci gaba ne na zancen ar-rasikuna fil ilmi. Ar-rasikuna fil ilmi da suka ce kullum min indi rabbina, duk daga gurin ubangiji yake, kuma sai suka ci gaba da cewa ya ubangiji kar ka karkatar da mu, domin dama ai an faɗi ahlul zaggi a baya, an ce ga karkatattu suna amfani da mutashabihat, suna watsi da muhkam muhkamat, za kun gane ko, to kar mu koyi da su, mu tsaya akan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akai, shine sai ai roki ubangiji ya Allah karka wato gusar da zukatan mu daga hanyar daidai. To shine sai thumma akhbara ta'ala, ai ka karanta ko yace thumma akhbara ta'ala, sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari anir rasikhina fil ilmi, dangane da su ar-rasikhuna fil ilmi, masu wato matabbata a harkar ilimi, annahum yad'una, cewa suna addu'a, wa yaquluna, suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, la tuzigh, karka karkatar da daga azagha yuzigh, falamma zaghu azagha Allahu qulubuhum, fi'li ne nan muta'addi, yayi ta'addi kuma da hamza, daga azagha asalinsa thulathi ne kuma lazimi, in an ce zaga fulan ya wane ya karkace shi, ya karkace a kashin kansa, amma in za a ce an karkatar da shi sai a ce azaga, mun fahimci abin asalin yadda kalmar take kenan. Shi yasa a watan aya falamma zaghu yayin da su suka karkace a gashin kansu azagallahu kunuba kun fahimci abu to shine nan sai suke roko ya Allah la tuzigh qulubana karka karkatar da zukatan mu ba'da id hadaitana bayan ku ka riga ka shiryar da mu ai la tumilha anil haqq karka juyar da su ka karkatar da su anil haqq daga gaskiya jahlan wa inadan minna saboda jahilci da kangarewa daga gare mu bal amma abinda muke roƙonka kai mana ya Allah ij'alna ka sanya mu mustaqimina masu tsayuwa akan hanya hadina shiryayyu muhtadina kuma masu neman shiriya fa sabbitna ya Allah ka tabbatar da mu ala hidayatika akan shiriyarka wa afina kala ka ba mu lafiya ma'ana ka tsare mu afina na ala nufin ka tsare mu mimma batalaita bihi azza'ihina ka tsare mu daga abinda ka jarrabi karkatattun nan da shi mun fahimci wannan addu'a ko abinda ya rubuta wa hablana sannan suka ci gaba da cewa wa hablana ya Allah ka kuma ba mu kai mana baiwa min ladunka daga gare ka rahmatan ka ba mu wata rahama ai azimatan suna nufin rahama mai girma domin dama rahamar Allah tana tare da kowa nan suna neman wata babbar rahama ce wadda tuwaffiquna biha lil khairati wa ta'simuna biha min al munkarat da wannan rahamar mai girman zaka ba mu tawfiki kuma zuwa ga aikata alheri kuma ka tsare mu daga aikata miyagun ayyuka innaka antal wahhab ya Allah lalle kai ne al wahhab mai yawan baiwa mai yawan bayarwa shine ma'anar al wahhab mai yawan bayarwa ai wasi'ul aqaya mai bayarwa da yawa wal hibati da kyaututtuka kathirul ihsani mai yawan kyautayi alladhi amma juduka wanda kyautayinka kyautarka ta game kowa da kowa jami'al bariyati dukkanin halitta ma'ana wannan baiwa da kake wa mutane da kyauta da kake wa mutane ta gama dukkanin halitta baki daya wannan aya kafin mu je ta gaba tana karantar da mu abubuwa da yawa na farko shine ashe shiriya da bata a hannun waske hannun Allah ne ke shiryarwa Allah ne ke batarwa to wannan aya da ita da wasu raddi ne akan mu'tazilawa ai kun san mu'tazilawa dai masu amfani da hankalin nan nasu su a wurin su yake wani lokacin ba shi da fa'ida faɗa muku shubuhohin su amma wannan ba shubuha bace kaulin su ne su suna cewa Allah baya iya shiryar da kowa Allah kuma baya iya batar da kowa duk wanda ya shiryu shi ya shiryu duk wanda ya bata shi ya bata suna da mutashabiha nan ko ba su da shi fa man yahdi fa innama yahdi li nafsi ko akwai wannan mutashabihat ne sai a bar su sai a kama duk da cewa su ba a kan wannan mutashabihatin suka gina ba ni na kawo wannan abin yanzu cewa wani zai iya kawo musu wannan amma Allah subhanahu wa ta'ala ai har dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai maganar hidaya mun sani ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha ko a wata ayar kuma sai ce wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim wannan to gado walwala ne ko kuwa mutashabih ne da akwai bukatar a mai da shi zuwa ga mukam mutashabih ne da mukam shiriya gaba ɗaya ta Allah ce batan ma duka nasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mai isar da sako daga Allah to shiryarwa ta zuciya ba ta saba ce ta Allah ce ya sa zuciya ta karbi gaskiya ya sa zuciya ta yadda da gaskiya ta shiryu ta barbata wannan nawaye na Allah domin ko Allah shine wanda yake biyadihi ko kuma qulubul ibadi huwa alladhi yusarrifuha baina asabihi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa zukatan dan adam baki daya suna tsakanin yatsun Allah subhanahu wataala guda biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi fi kowa sanin Allah shi ya gaya mana haka ba za mu yi tawili ba kar mu ce kuma irin nawa ne a'a shi Allah subhanahu wataala shi fi sanin kowa yadda yake kuma manzonsa ya fi mu sanin yadda yake shi ya gaya mana kun gane wannan Allah subhanahu wataala shi ke juya zukata da yatsunsa ya sa wannan shiryayye ya juya ya sa wannan batacce to ashe kenan can da Allah ya ce innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wace irin hidaya yake nufi hidayatu dalala dalala ba dalala ba hidaya tashriyarwa ta nuna hanya ta ilmantarwa ta karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wannan ko ba ita to ita ake nufi a can domin kar ka zo ka ce yaya Allah ya kore wa annabi shiriya a can kuma ya zo tabbatar masa a nan to ai an samu tufka da warwara in hankalinka zaka sada ma haka zaka ce to amma sai ka dauko wancan abin da baka gane ba ka danga tunda Allah ya riga dangana wa kansa to me yar masa duka din ka ce duka na Allah sai a fassara sai a ce to ashe kenan wancan da Allah ya kore ita ce hidayatut tawfiq wannan kuma da Allah ya tabbatar wa manzo Allah sai ita ce hidayatul bayani wat tawdihi wad dalalati wal irshad ai kun gane wannan to haka abin da yake su abun mu'tazila ma ba wannan suka shigo ba cewa suka yi saboda su sun gina wannan magana ta su ne akan rashin imani da kaddar sun ce ayyukan bayi bawa ya zama salihi bawa ya zama talihi wato mutumin banza duka bawan ne yake zaba ba ruwan Allah ciki saboda me su sun fidda ayyukan bayi daga kaddara don su tabbatar wa Allah wai adalci sai su ce inda Allah zai azabtar da bawa akan zunubinsa da shi Allah ne ya san zai yi kuma ya ce masa yayi su an ji fassara su ba to Allah yayi zalunci to Allah ko baya zalunci tunda baya zalunci to dan adam a bar masa aikin sa shi ya kirkiri kayan sa shi ya halicce shi Allah bai ma san zai yi ba kunga garin tabbatar wa Allah adalci sai aka tabbatar masa me jahilci wannan musha ba da wannan misali to a karkashin wannan ne sai suka ce inna Allah la yahdi ahadan min al-ibadi wa inna Allah la yudillu ahadan min al-ibadi in ji mu'tazila wa wai Allah ba shirye da kowa ba ya batar da kowa duk wanda kaga ya shiryu shiryar nan shi ya jawo kansa wanda ya batu wai wanda ya bata shi ma shiryar ai batar shi ya jawo kansa duk inda a Qur'ani Allah ya dangana shiriya da bata ga Allah to wannan shine muhkam mun fahimci abin duk inda kuma kuka ga an danganawa dan adam shiriyar ko bacan to ana nufin sababin ta ba ainihin tawfiqin ba sababin ma'ana duk wanda ya bata to sababin sa ne shi ne shedan ya jawo ya karkatar da shi daga hanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa da alqur'ani an ilmantar da shi ya fahimta ya kibi Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi zabi ko bai bashi zabi ba dan adam yana da zabi to zabin nan a nan duniya Allah ya bashi zabi zabin nan da shi ake maka hukunci tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku yi kaza to sai a duba ran tashin alkiyama ina wanda suka yi kaza ga su sun yi da'a don haka sun cancanci a basu mene ladan su ina Allah mu ya ce ya ayyuhal ladina amanu kada ku yi kaza sai aka samu wasu sun yi ran tashin alkiyama za a ce ina wanda aka ce kada ku yi kuka yi za su fito ku ba su fito ba ai ba za su zo su ce ya Allah kai ka rubuta mana tun a lauhil mahfuz cewa ba za mu zama haka ba Allah baya yi mana hujja ran tashin alkiyama da iliminsa ya yi mana hujja da me da iliminmu iliminmu kuma shine wannan zabin da ya bamu wannan ma in mun sha zancen sa insha Allah kuma ba kun ba kuma ta to mu je don haka wannan aya raddi ce ga mu'tazilawa Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗa mana a cikin alqur'ani ya wurare da yawa sa'asrifu an ayati alladhina takabbaruna fil ardi bighayri alhaq ko sa'asrifu shi yasa har ma yake cewa walau yaraw wa in yaraw wa in kay wa in yaraw kull ayatin lam yu'minu biha ko la yu'minu biha wa in yaraw kull ayatin la yu'minu biha ko da sun ga kowace irin aya ba za su imani ba saboda me saboda Allah ya so ya batar da su ashe kenan bata na waye shi yasa malamai har suke cewa raddin da za a yi wa mu'tazilawa akan wannan wannan bayin Allah da suka ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana idan da Allah baya shiryarwa baya fatarwa ashe kenan an roki Allah abinda bai cancanta ba kun gane wannan tantan dan me waɗannan suka ce ya Allah ka shiryar da mu kar ka karkatar da mu da Allah baya karkatar da zukata da Allah baya shiryar da zukata da wannan sun yi shirme in suka roki Allah ya yi musu shi to gashi Allah a Qur'ani ya ga mana cewa suna roƙon Allah ya Allah karka lala karka gusar da zukatan mu karka karkatar da su daga hanyar daidai Allah ya sa kun fahimci wannan nace dan haka shari'a ta Allah ce yana shiryar da wanda ya so yana kuma batar da wanda ya so ku karanta risala muqaddimatta Imam Malik As-Saghir Malik al-Qarami shine Ibn Abi Zaid al-Qirawani wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 386 shi ya rubuta wannan littafi na risala kullum muna magana akan muhimmancin wannan littafi na risala littafi ne da ya kunshi aqidar ahlus sunna tan ta gariya tsagoranta mai kyau duk abin da kaga ya faɗa dinnan a muqaddiman nan to aqida ce mai kyau daga qur'ani take daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take ai yana faɗa mana cewa yahdi man yasha'u sai ce me bi fadlihi ko wa yudillu man yasha'u wa yakhdhuluhu sai ce me bi adlihi ko kuma ta zancan sai ce yana shiryar da wanda ya so da falalarsa daga in ka zama mai shiriya to falala ce ta Allah yayi maka sai ka godewa Allah in kuma ka zama Allah kiyaye in wani ya zama batacce shi kuma menene adalcin Allah domin Allah ya bashi dama ya fahimci hujja ya fahimce ta ya aiki da ita shedan ya labako ya tabar da shi kuma ya bi shedan din ya rubu da Allah subhanahu wa ta'ala kaga waye da laifi dan adam ne da laifi dan karin tashin alkiyama shi za a yi wa uba dan haka adalcin Allah ne mutun ya bata ba wai dan ya azab dan ya zalunci ba Allah baya zalunci ya batar da mutum duk wanda kaga ya bata to da sababin aikin sa ne ya bata shine ma'anar abin da ake nufi dama idan mutum ya bata to shi ya bata Allah ya sa kun fahimci wannan shi ma wannan dai suna cikin dai mabahis na ilimin aqida wanda daliban ilimi yana kiyosu karanta daga cikin abin da zamu kara fahimta daga wannan aya in Allah ya shiryar da kai to ka gode masa ko in Allah ya shiryar da kai ka gode masa kada kai alfahari akan wanda basu shiryu ba kada kai izgili akan wanda suke basu shiryu ba wannan ba daidai bane ma'ana karka rika kallon batattu sawa'un kafirai da masu bid'a ka rika yi musu izgili kai ne shiryayye su ne batattu Allah ba ya san haka kai ma sai ya jarrabe kai batar da kai amma ka gode masa akan ya shiryar da kai sai ya kara maka shiriya ko wallazina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwa amma idan kana alfahari to mu ai dama dole ai mu ne akan gaskiya mu ne kaza da kaza a'a Allah ba ya san wannan in dai ta babun alfahari ne in ku ga dama kana zuga addini kana koda addinin musulunci ne ba akan kanka ba kace addinin musulunci shine addinin shiriya sunna ita ce hanyar shiriya wannan ba shine ake hanawa ba amma kai ka rika alfahari domin dama mai hada mu da ku ai Allah ya riga bambanta ya samu ajin mu daban ajin ku daban a'a Allah zai iya dawo da kai ajin su don haka kar kai alfahari kar kai izgilanci ga batattu ka rika godiya ga Allah ya Allah ka shiryar da mu tabbata akan shiriya shi yasa kullum duk shiriyar mutum ya rika cewa ihdinas siratal mustaqim me yasa muke karanta wannan a cikin Fatiha kullum a kowace sallah muke karantawa ya Allah ka shiryar da mu idan da ba mu buƙatar shiriya da ba za a ce mai wannan addu'ar ba ashe duk yadda kake ganin kana shiriya kana buƙatar tabbata akan shiriyar kuma da mutuwa akan shiriyar Allah ya tabbatar da mu akan shiriya kuma ya karbi rayukan mu akan shiriya suka ci gaba da cewa rabbana innaka jami'un nasi li yawmin la rayba fi ya ubangijin mu kai ne mai tara mutane li yawmin dan wani wuni ma'ana domin haduwa a wani wuni wani irin wuni ne siffar wannan wuni shine la rayba fihi babu tantama babu kokonto a ciki rayb mun yi magana akan wannan lokacin tafsirin suratul al-baqara ko bambancin ar-rayb da ash-shakk menene shakka mun san shakka a larabci shine kokonto wato abubuwa su zama suna da haddi iri daya mustawai tarfaini a wurinka ka kasa tarjihi ka kasa cewa wannan yafi wannan kana kallon su gaba daya matsayin su dai wannan shi ake cewa kokonto to wannan din in aka same shi tare da rashin nutsuwa a zuci shi ake cewa maraibu mun fahimci wannan ma'ana ka kasa rinjayar da wani abu akan wani abu baka san gaskiyar abu wanne ne yafi ba wanne ne yafi daya kuma sannan baka da nutsuwa akan abin da kake kai shi ake cewa maraibu duk dan bid'a a duniya yana da raibu ba dukkan kuma mai kokonto ne yake da raibu ba amma duk mutumin da yake da karkata daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi zaka samu kokonto a zuciyarsa ba zaka samu mai bid'a yana da yaqini akan bid'an nan ba zai iya da'awa ilimin har ya rantse maka saboda ko wauta ko jahilci amma in ya nutsu yana da ilimin qur'ani zai iya kwatantawa abin nan da muke kai ko abin nan da yake kai ya kwatanta yace gaskiya haka Allah yace ai wannan addini to zaka samu akwai raibu tare da shi bayan ginuwa akan kokonto Allah ya raba mu da shakkun da raibun baki daya Allah tabbata da mu akan yaqini sai sai innaka la tukhliful mi'ad lalle kai baka saba alƙawari in kai alƙawari to baka saba shi famujazihim bi a'malihim don haka kai mai saka wa mutane ne akan ayyukansu hasaniha wa sayyi'iha hasaniha aikin mai kyau da kuma wato sayyi'iha kuma mummuna in mutum yayin kyakkyawa za a bashi sakamako yayin mummuna ma za a bashi sakamakon mummuna wa qad afna Allahu ta'ala 'ala ar-rasikhina fil ilmi bi sab'i sifatin to nan mana ya kawo mana wasu siffofi guda bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta ar-rasikhuna bil ilmi fil ilmi da su kuma akwai fa'idoji sosai ba laifi naga lokacin namu ya kusa ko amma mu je in Allah ya sa mun iya gama su insha Allah shikenan yana cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wa ar-rasikhina fil ilmi bi sab'i sifatin da siffofi guda bakwai hiya unwanu sa'adatil abdi waɗannan su ne alamar cin nasarar bawa da kuma wato biyan buƙatarsa da shiga aljannarsa da zamansa mutumin kirki duka dai yana cikin ma'anar sa'ada unwanu sa'ada ma'anarsa dai kamar abinda za a baiwa mutum takaddarsa ko letter of appointment a ce gashi ya je an ɗauke shi aiki ana kiran wannan unwani to nan unwani sa'ada abinda zai nuna kai shiryayye ne kin tsatse ne Allah madauki ya siffanta waɗannan bayin Allah da siffofi guda bakwai su waɗanda ake ce ma ar-rasikhuna fil ilmi nas'alullahi tabaraka wa ta'ala an yaj'alani wa iyyakum minhum ihdaha siffa ta farko daga cikin siffofin waɗannan ar-rasikhuna fil ilmi al-ilmu alladhi huwa at-tariqul musilu ila Allah ya siffanta su da ilimi ilimin nan da shine hanyar da zai kai mutum zuwa ga Allah duk mutumin da yake son haduwa da Allah haduwa ba ta zaci ba kace kai ma ka zama Allah ba ita ake nufi ba saduwa da Allah Allah ya yarda da kai ya karbe ka ran tashin alkiyama kuma ka shiga aljanna to duk mai son wannan to alaihi bil ilmi ya fa'i rika ilimi in ba ilimi dole a samu jahilci ba a iya zuwa gun Allah ko da jahilci irin wannan zuwan da yake na yabo abin yabo al-mubayyin li ahkamihi wanda zai bayyana hukunce-hukuncen Allah wa shara'ihi da shari'o'insa don haka in ba kuma ta ba a darasin mu na al-Qur'an menene alamar mutumin da yake wani abun mamaki in ya faru a hannunsa a ce masa karama in an ga wani abun mamaki ya faru ta hanyar wani mutum in a ce masa yaushe za a ce karama ce wannan yaushe za a ce aikin shaidanu ne in yana kan hanyar daidai bisa ilimi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin zahiri ba batini ba bisa shari'ar Allah da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ran tashin alkiyama karkashin ta ne za a yi wa al'umma hukunci wanda ya bita shine dan aljanna wanda ya karkace mata shine dan wuta aiko to wannan ilimin in wanda yake kan wannan ilimin na shari'a da shine za a iya ganewa wannan abin da yazo ta hannunsa karama ce ai kuma ta wannan darasi ba to wannan shine shi ma duk mutumin da zai zama za a siffanta shi da mutumin kirki ne shi to ya zama akwai ilimi domin gashi waɗannan ar-rasikhuna fil ilmi babban abin da suka samu ne yabo a gun Allah shine me cewa su masu ilimi sifa ta biyu as-saniya ar-rusukhu fil ilmi samun tabbata a ilimin yace wa hadha qadrun za'idun wannan wani gurgudo ne kari ala mujarradil ilmi akan shi ilimin shi kadai ai kun ga an fadi ilimin ma'ana zaka iya samu mutum mai ilimi amma ba rasikhi bane a ilimi ko zaka iya samu kuma mutum da yake rasikhi ne a ilimi to dole mutumin da ya zama rasikhi ne a ilimi ya zama cewa yana da ilimi kafin ya kai wannan matsayin rasikhi a ilimi ko
ma'ana kenan kullu rasikhin fil ilmi fa huwa alim walaysa kullu alimin rasikhan fil ilmi ai kun gane wannan kaida yau don haka ashe kenan akwai bambanci idan aka ce wannan mai wato mai matabbaci ne a ilimi wanda ya kama kasa ne a ilimi to dama yana da ilimin sannan ya zama tabbatacce a ilimi shine abin da ke nufi fa innar rasikha fil ilmi yace duk wanda aka ce tabbatacce ne shi a ilimi yaqtadi wannan yana bayuwa zuwa ga an yakuna aliman muhaqqiq muhaqqiqan ya zama malami ne muhaqqiqi mai iya tahqiqin matsala ya san menene gaskiya mai gano gaskiya ya bambance ta daga bata arifan mudaqqiqan ya kuma masani ne wanda yake mai bin kwakwaf shine mudaqqiqi ya bi abu da dukka dukka shine abun da yake siriri da wahala a gano shi kuma da yake cewa abu ayyul larabci ana cewa abu daqiqi daqiqi shine abun da yake siriri to abin da yake ba irin na Hausa da zai ce ma wani daqiqi marar kwakwalwa kenan to ba shi ake nufi mun sha dai tambihi akan wannan ma'anan nan dukkan abin da yake mai zurfi ba kowa ke iya gano shi ba to malami ya zama malami mai sanin kwakwaf shine ma'anan dai mudaqqiq kad allamahu Allahu zahiral ilmi wa batina Allah ya ilmantar da shi zahirin ilmi da batininsa nan batini yana nufin fima yastahiqqu al-abdu an ya'lamu ba ana nufin ilmin gaibi ba mun gane wannan dole a samu wannan magana kaidi yawa ilmin zahir ilmin da Allah ya ba wa mutum zahiran wa batinan akwai abin da kowa zai iya sanin sa akwai abin da kuma sai an yi kwakwale-kwakwale an yi bincike-bincike to wancan ilimin sirrin shari'a maqasidu shari'a ai zaka ga wasu bayan Allah yanzu irin abin da zaka ji fa'ida in kana karanta littafin irin su Ibn Taymiyyah irin su Ibn Qayyim zai dauko maka aya daya ya tuku zakulo maka hukunce sai kai ma 50 ba rai da muka gama suratul baqara ai mun karanta abin da Sa'id ya fito mana da fa'idoji guda 50 daga ayar daini ayan nan ta maganar bashi ko to wannan ai ba kowanne malami ke da irin wannan malaka din ba wani yana da ilimin gurgurdan hali zai fahimci kaza da kaza amma kuma bashi da ilimin irin wannan kwakwalo da zakulo ilimi da istikhrajin fawaid da istinbati mai karfi to wannan shike nufi yau ba ana nufin ilimin batinin gaibi a ce wani dan adam na da shi ba haka yake nufi ba an fahimci wannan wuri yau sai ce farasaka qadamuhu fi asrarish shari'ati gashi nan sai kafarsa ta tabbata fi asrarish shari'ati a cikin sanin ilimin sirrin shari'a ilman wa halan wa amalan a ilmance da halinsa na yanayin yadda yake da kuma a aikace ya zama ya samu tabbata a bangaren ilimi to dole mu tsaya anan sai mu tashi akan as-salisa in Allah ya kai mu gobe sai kuma mu ci gaba da aya mai zuwa bayan wannan muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi mai amfani Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai muna kuma kara jan hankalin yan uwa da Allah dangane da abin da shafi ba da taimakon kungiyar ko ince committee mu na karbar taimakon marayu da Allah kar amanta a wannan wata Allah madauki na ninka bayi ayyukan su mu mai da hankali akai har yanzu fadakarwar da ne mana shekarun jiya da safi bayan sallar asubahi a makar masallacin dare nawa cewa dan Allah mu mai da hankali mu hada kanmu mu ga mun gama masallacin can na juma'a muna ganin wahalar da ake shiga yanzu a sallar tarawihi da tahajjudi cinkoson jama'a yayi wani akura yake kawai a gida ba zai zo ba dan komai ba sai saboda wuri ya cushe dan Allah duk abin da za a yi mu kawo hankulin mu kusa mu ƙara hada kanmu yadda za a gama masallacin can yadda za a ci gaba da sauran abubuwa kuma na ibada ga Allah da ilmantarwa da komai Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan idawa kuma ya sa mana albarka cikin abin da muka yi amma dan Allah jan hankalin mu dan Allah karmi wasa da wannan abu a tashi tsaye a ga cewa an yi wani abu akai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka